تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهاكا منا ننجي منا جدد قديمه بأ الله سبحانه وتعالى ميكو ميكومي wanda cikin horewansa da nufin sa yake ba mu dama mu zo mu yi aikin da za mu kusance shi. A yau muna asabar, muna 7 ga watan Shawwal, hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1440, wanda a gida miladiya yau muna 13 ga watan hudu shekara ta 2019. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al'abid na babban malamin addinin musulunci al-Imam al-Jalil Muhammad bin Abdul Wahhab. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama. Babin da zamu tashi yau shine inda malamin ke cewa babu ma ja'a fi riya'i, babin da yazo zai magana akan riya. Kamar yadda muka sani, lafazin ar-riya'u daga ar-ru'yatu ne. Ar-ru'yatu shine an-nazar, gani. Gani shine ma'anan ar-ru'ya, shine kuma ma'anan an-nazar. Da haka idan aka ce ar-riya'u, abinda ake nufi yin aiki domin wani ya gani. In aka ce ra'a, yayi aiki don a gani. Ar-riya'u yin aiki don wani ya gani. Lafazi guda biyu ne, amma duk wanda aka faɗi a ciki yana wakiltar ɗaya. Idan aka ce ar-riya'u yin aiki don wani ya gani, yana kuma ɗaukan yin aiki don wani ya ji, as-sum'atu kenan. Amma in aka yi amfani da lafazin ar-riya'u yin aiki don wani ya gani, to kuma yana haɗa yin aiki don wani ya ji. Haka ne ita ma as-sum'a, yin aiki don wani ya ji. Amma in aka itsilakinta aka faɗe ta kai tsaye, to tana nuni akan yin aiki kuma don wani ya gani. Don haka ko dai ai amfani da lafazin ar-riya'u ko kuma ai amfani da lafazin as-sum'atu, as-sum'atu daga as-sam'u ji, as-sum'atu yin aiki don aji, ar-riya'u daga ar-ru'ya bi ma'ana yin aiki don wani ya gani. Amma duk kowanne aka yi amfani da shi a cikin su yana wakiltar ɗan uwansa. Riya na daga cikin manya-manyan cututtuka da bala'u'a da Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarabci waɗansu daga cikin bayansa. Malamai sun yi bayani cewa riya ta kasu kashi biyu. Akwai riyan da ke faruwa tun daga asalin musulunci, wanda ya karɓi musulunci, ya karɓi imani domin ya nuna ma mutane, domin ya ciyar da mutane, ba domin kwaɗayin abin da ke wurin Allah ba. Wannan ita ce riyan munafiƙai, wanda ke da wannan sifa ta riya kafiri ne. Kafiri ne. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah ya sifanta munafiqai da cewa yura'una an-nas,
suna riya ga mutane wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai kada to irin wannan riyar ta su riya ce daga asalin musuluncin wato sun karbi musulunci ne domin su nuna mu mutane cewa mu ma yanzu muna yi sun nuna imani ne domin su nuna mu mutane cewa mu ma yanzu muna da imani ba domin suna kwadayin alkhairi da albarkatu da lada da falalan dake wurin Allah ba to kaga irin wannan riya riyan munafikai kenan kafirai ne suke da irin wannan sifatar riya ba a samu wannan a cikin musulmi to riya kashi na biyu ita ce wacce take da hukuncin wato shirka karama shine mutun yayi aiki na gidan lahira amma yana sanya ci amfanin sa a rayuwar duniya mutun yayi aikin da ake yi aikin da ake neman lada aikin da ake yi a samu aljanna amma shi abin da yake nema yana neman aibe shi ko yana neman kuɗi ko yana neman mulki ko yana neman mata ko wani abu daga cikin roman duniya abin da yake nema kenan to wannan aiki ita ake kira riya duk aikin da ake yi domin a ci gajiyan shi ranar tashin alkiyama ko kuma mu ce duk aikin da ake yi wanda ake cin gajiyan shi daga lokacin da ka zo mutuwa zuwa gaba sai mutun yayi shi domin ya ci amfanin sa a lokacin da yayi aikin har ya zuwa jin fadan kafin mutuwar sa to wannan aikin babu ikhlasi a ciki kenan aikin ya zama riya ana yin sallah ne domin a ci amfanin sallan nan daga lokacin da ka zo mutuwa ko dai kai sallah saboda mala'ikun rahama su sako maka in ka zo mutuwa kaga wannan aikin kai ma Allah ne ko kai aikin alkhairi domin ka cika da kalmar la ilaha illallah kana iya ganin wani na sadaka idan da zaka tambaye shi kana da yawa ta sadaka sai ya ce to wallahi ni babban buri na in mutu da la ilaha illallah to kaga wannan ikhlas ne wanda yayi aikin alkhairi domin in ya shiga cikin kabari Allah ya bashi iko ya bada jawabi idan akai masa tambayan kabari to kaga wannan ikhlas ne aikin nan na Allah ne wanda ya aikin alkhairi da fatan cewa ranan tashin alkiyama Allah ka tsira da ni daga wuta wannan ikhlasi ne wanda ya aikin alkhairi da kwadayin Allah ka sada da gidan aljanna wannan aiki ikhlasi ne wanda ya aikin alkhairi da fatan cewa ni wannan aiki ina yin shi ne domin gobe kiyama in zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan kofofin ikhlasi ne bi ma'ana dai duk ibadan da kai ma Allah kana fatan ka ci amfanin ta daga lokacin da ka zo mutuwa zuwa gaba to wannan aiki ita ake kira ikhlasi amma duk aikin da kai kana fatan ka ci moriyan ta daga lokacin da kai aikin har ya zuwa jin kadan kafin mutuwa to wannan aiki shi ake kira aikin da ya cike da riya da haka kenan wanda ya salla a yanzu idanuwan mutane yake kallo yana son su yabe shi kaga yanzu yanzu ya sanya ci amfanin sa wannan aiki ne yake wanda yayi aiki yana son gobe in je in samu kuɗi ta sanadiyan wannan aikin karatun alqur'ani ne yayi musabaka saboda irin roman da ake ba ɗan musabaka a ƙarshe kaga wannan aiki yana sanya ci amfanin sa a cikin rayuwarsa na duniya to riya yake wanda yayi aikin alkhairi yana kwadayin a ga yana yi a bashi aure wannan aiki kaga ne yake da haka idan dai an fahimci wannan abin nan da kyau za a fahimci duk wani aikin da ake ma Allah aikin da ake a samu lada sai mutun yayi saboda yana son ya ci amfanin shi daga lokacin da yayi aikin har ya zuwa kafin mutuwar sa to wannan aiki shi ake kira aikin da babu ikhlasi a cikin sa wanda yake shine aikin da ke cike da riya kamar yadda kuka ji ina ta nanatawa kishiyar riya ita ce al-ikhlas al-ikhlas in aka ce al-ikhlas wani lokaci ana nufin musulunci a asalin kansa to shine munafikai suka kishiyance shi wani lokaci aka ce ikhlas ana nufin musulmi yayi aiki amma ya tsaftace shi ga Allah shine idan musulmi yayi riya sai a ce yayi riya dan haka al-ikhlas shine kishiyan riya to muna fatan Allah subhanahu wataala ya raba mu da riya. Malamai sun yi bayanin cewa riya yana zuwa ta kofofi da dama, ko dai yazo ta kofan tun asalin ibadan nan da bawa zai ma Allah, dama ba Allah ya nufata ba. Tun asali ya daura niyya ba Allah ya nufata ba. Zan yi wannan ibada ne domin a gani a yabe ni a ce ina yi. Zan yi wannan ibada ne domin dan samu wani rumo na duniya. Irin yanda zaka ga waɗansu su yi sadakoki, su yi shiga cikin jama'a suna sakin fuska da manufan idan zabe ya zo a cina irin waɗannan abubuwan da suke a zabe su. Kaga tun asali ba Allah yake ma. To irin wannan aiki rugutazze ne a gurin Allah, rusasshe ne, Allah bai karɓi irin wannan aikin ba. Idan aikin ya cika sama da ƙasa duk rusasshe ne, Allah bai karɓe shi ba, ba shi da kima a wurin Allah. Wani lokaci kuma ibada takan zama an raba biyu ne, gashi ka san abin da ya sa ka yin, kana son ka samu lada ne, ladan kuma kake nema, a daidai wannan lokacin kuma kana son idan mutane ya ga wannan aikin kuma su yaba. Ila an fahimta, kana son Allah ya baka lada kuma kana son mutane su gani su yaba, ko kana son Allah ya baka lada kuma kana son ka samu mulki da wannan aikin da kake yi. Kaga an sha kuɗa tsakankanin haƙƙin Allah da haƙƙin tsakankanin nufin Allah da nufin bayin Allah. A irin wannan lokaci shi ma wannan aiki rusasshe ne, za mu karanta nassi yanzu akan shi insha Allah ta'ala. Duk aikin da aka gina shi akan wannan ya rushe, Allah bai karba ba. To aiki na uku shi ne aikin da aka nufaci Allah, Allah aka nufata a cikin wannan aikin, amma a cikin aikin kuma sai aka yi rashin sa'a, sirri ya ta shigo aikin. Shi ya nufaci Allah ne, bari in je in karatun Al-Qur'ani, ba wani abu yake nema ba, yana neman ɗaukaka ne a wurin Allah. Yana cikin karatun Al-Qur'anin nan kuma sai aka yi rashin dace, sirri ya ta shigo, saboda kila idan jama'a ya zo wurin ya fara ya yi aye kusan 50 cikin karatun Al-Qur'ani, sai kuma ga iya lura cewa kai mutane fa ana ta kallo na, bari dai dan ƙara sa himman, dan ƙara nuna musu ƙwarewa na. Kaga dai ta shigo ko ba ta shigo ba? Ta shigo. To a irin wannan lokaci abinda malami suke cewa idan ibadan wacce take hada da ƴar uwarta ce, wato farkonta na hada da ƙarshenta, to na aikin ya rushe. Idan kuma ibadan da yake farkonta ba shi da alaka da ƙarshenta, to wanda aka yi ikhlasin a ciki Allah ya farma, wanda kuma riyan ya shigo aikin ya ɓace. Akwai ibadun da yake farkonsu yana da alaka da ƙarshensu, kamar misali sallah, daga raka'an farkonta zuwa raka'an ƙarshenta ai suna ɗamfare da juna ne. Idan da mutum ya yi wani aiki a farkon sallan shi wanda zai ɓata sallan, sallan ta ɓaci. Idan da mutum ya bari sai sakon goma kafin yi sallama daga sallah, sai ya aikin da zai ɓata sallan, sallan ta ɓaci duka. To idan mutum ya fara sallansa yana ma Allah ne, tsakanin shi da Allah, sai a raka'a ta uku ko ta hudu sai ya ta shigo. To ta ɓata farkon, ta ɓata tsakiyar, ta ɓata ƙarshen. Idan kuwa wannan aikin alkhairi ba yana da alaƙa da juna ba ne, kowanne yana cin gashin kansa ne. Kamar zikiri da kake yi ko sadaka, subhanallahi wa bihamdihi, tana cin gashin kanta ne. Idan za ka zauna kai ɗari, kowata ɗaya tana cin gashin kanta ne. Kana ta subhanallahi wa bihamdihi, kana nufin Allah. Zuwa can sai shaiɗan ya ƙawata ma mutum cewa nuna musu cewa kai ma fa kana da yawan zikiri fa a daidai na 60, sai kuma kana marere cewa kana ƙelƙelta abin. To wanda ka ba Allah da ikhlasin daga ɗaya ɗin nan zuwa na 60, to Allah ya karɓa. Amma wanda kai riyan a ciki daga na 60 zuwa na 80 ya rushe. Idan Allah ya taimake ka kila daga na 81 zuwa ƙarshe, shi kuma ikhlasi ne, shi ma Allah ya karɓa. Kun fahimta? da haka wannan yanayin shi kenan. Akwai lokacin da bawa zai fara aikin alkhairi, idan ya fara aikin alkhairi yana nufin Allah, amma sai riya sai ya ta kutso kai cikin aikinsa. To irin wannan lokaci idan mutum ya yi ƙoƙari ya yi faɗa da shi ɗin, riyan na bijiro mishi, shi kuma yana tunkuɗewa, riyan na bijiro mishi yana tunkuɗewa. To idan mutum ya gama ibadansa a haka, ibadansa karɓaɓɓiya ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, domin yanda matsalin take shi ne wanda ya sallama ma shaiɗan ya miƙa masa wuya. Amma babu shakka faɗa tsakankanin shaiɗan da bil adama wannan abu ne sananne, ɗoraren abu ne. Idan ya bijiro sai ka sallama ka miƙa masa wuya, to a wannan lokaci ne aiki ya baci. Amma idan shaiɗan na bijiro mutum cewa nuna musu kai ma na Allah ne, nuna musu ka iya sallah, nuna musu kana sadaka, nuna musu kai ma mai ilimi ne, sai kana yaƙi da shaiɗan. Shaiɗan na riya maka wannan, kai kuma kana sanya mai da al'amarinka ga Allah, kana faɗa da shaiɗan akan wannan. To irin wannan aikin mutum bai bace ba. Malamai sun yi bayani cikin ababen da za su taimaka wa mutum ya nisance riya. Akwai ababe da dama, amma suka ce abu na farko, kai bakin ƙoƙarinka duk aikin da za ka yi na alkhairi ka riƙa halarto da nassin da ya ce ka yi aikin lokacin da za ka yi aiki. Wannan ƙofa ce daga cikin ƙofofin da za ta taimaka wa mutum na nisantar riya. Ka riƙa yawaita halarto da nassin da ya ce ka yi aikin. Idan kana yawan bijiro da shi a cikin tunaninka, zai karkatar da zuciyarka daga nufatan wani kuma ba Allah. Yayin da ka zauna bayan asubahi kana karatu ko kana ambatan Allah, kana nufin rana ta fito ka tashi kai sallah, to duk minti ɗaya biyu uku yana bijiro maka a cikin tunani cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ce majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Kana ta turo wannan nasu, kana ta tuno cewa manzon Allah ce wanda ya sallan asubahi ya zauna ya ci gaba da ambatan Allah har rana ta fito, ya miƙe raka'a biyu na dalilan Hajji da Umara. Kana yawaita tuna wannan nasu, to tunanin haka akai-akai zai tunkuɗe ka daga nufatan wani Allah subhanahu wa ta'ala. In sadaka ce za ka bada, ka riƙa yawaita tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane mutum zai tsaya a inuwan sadakansa ne ranar tashin alkiyama. Kana tuna wannan kana miƙawa, kana tuna wannan kana miƙawa, kana tuna cewa yanzu fa manzon Allah ne ya ce mutum zai tsaya a inuwan sadakansa ranar tashin alkiyama. Sai wannan ya riƙa taimaka maka, yana tunkuɗe maka wancan ƙofa ta riya. Yayin da kake sallah ka riƙa tuno nassin da ya ce kai sallah, in qiyamul layli ne kana tuna amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Kana yawa tunanin wannan, daka duk aikin da za ka yi ma Allah ko aikin nan yana da alaka da usul iman aqida, ko aikin yana da alaka da arkanul islam ibaduna gabba, ko aikin nan yana da alaka da huququl ibad haƙoƙan bayi da kake badawa, kana yi kana tuna dalilin da yasa kake yi ko da baka san nasin da larabci ba. Sauka a cikin babin mu'amala, kana sakin ma mutane fuska, kana halarto da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kidin ya sakin fuska ga musulmi a matsayin sadaka. Wa anta qa'aqaka biwajhin qaliq, ita ma sadaka ce. Kana gaya ma mutane magana mai daɗi, kana tuna cewa wal kalimatu tayyiba sadaqa, kana tuna qulu lin nas husna, in baka tuna da larabcin ba amma dai ma'anan yana zuwa maka a cikin tunani. Wannan abu na farko da zai taimaka maka gurin tunkuɗari yake. Abu na biyu suka ce muraqabatullahi, kai ta dakon Allah, wanda kowane lokaci zuciyanka na halato maka da Allah da girmansa. Kowane lokaci kana tuno Allah, kana tuno girman Allah, kana tuna girman Allah, yana alamta ka tuna ni'imominsa da falalansa, ka tuna uqububinsa da azabansa. Cewa in fa ba shi aka yi ma ba, mutum ba zai kuɓuta daga azaban Allah ba. In shi kadai aka yi ma, mutum zai tsira daga azaban Allah zai dace da rahmar Allah to farka tunanin wannan muraqaba ita ce ka tuna girman Allah ka tuna falalansa da hukumarsa ita ce ma'anar muraqaba sannan abu na uku karka yawaita addu'a addu'a tana taimakawa matuƙa gurin kauce mariya idan ka duka kanka a ƙasa kai sujada ko ka daga hannayenka sama kana addu'a kai ta addu'a Allah subhanahu wataala ya azurta ka da ikhlasi ya azurta ka da karɓa sannan su ma malamai suka ce ba ikhlasi kawai za ka karɓa ba ikhlasi kaɗai ke sa Allah ya karɓa aiki ba akwai mutaba'a komin ikhlasin kan aikin ka bai zama irin na annabi ba kuma Allah baya karɓa suka ce ba ikhlasi kawai za ka roƙa ba sai dai ka ce Allahumma rzuqnil qabul Allah ka azurta ni da karɓan aiki Allah ka karɓi wannan aikin nawa a cikin hadisi annabi ya ba sahabbai wata addu'a da za su riƙa yi domin su kauce ma shirka karama Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wannan yana daga cikin addu'o'in da mutum zai ta yi domin ya tsira daga fada mariya waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da malamai suka bayani cewa za su taimaka wa mutum matuƙa a gurin kauce mariya kuma mutum zai ƙara samun taimakon Allah wurin kauce mariya idan ka tuna da gajiyawan bayi in ka tuna bayi gajiyayyu ne ba wani mai ƙarfi a cikin mana duk gajiyayyu ne idan kana son ka gane wannan da kyau duk wanda kake jin za ka buga misali da shi yanzu gurin yanda ya suna a duniya ya farin jini mutane suna son sa ko da a cikin rayuwarmu da muke a cikin Najeriya cikin malamai masu karantarwa da malamai masu wa'azi za ka ga waɗansu malaman Allah ya yaɗa sunansu sun yi farin jini idan aka ce malam wani zai zo ya yi lacca ko zai zo ya yi wa'azi za ka ga inda al'umma za ta cika maƙil sauka misali a ce malam Kabiru Gombe zai zo yi wa'azi Allah ya ba shi karɓuwa a cikin al'umma Allah ya ba shi karɓuwa ya jefa farin jinin shi a cikin zukatan al'umma to amma duk wannan farin jinin da ya yi a cikin al'umma wani amfani za mu iya mishi za mu iya hana shi ciwon kai za mu iya azurta shi Allah bai nufin shi da azurci ba za mu iya hana mishi wata ukuba daga Allah za mu hana shi mutuwa to me ya amfanin wannan farin jinin me ya amfanin ci gare shi shi ba wani amfanin da za ta mishi amfanin da za ta mishi ne kai ta mishi addu'a kai aiki da abin da ya gaya maka na gaskiya to shi kuma wani ya koma aikin Allah ke ya koma aikin Allah in ka lura iyakanta ke nan dai mutane su yi ta yabonka ka aiwani mutumin kirki ne ka aiwani malami ne to sai mene ba wannan iyakanta ke nan a bakin nan da kake ganin ta a bakin nan haka iyakanta ke nan idan ka tuna irin wannan inda bayi suke sai ka kai ashe bata ma kanka lokaci za ka yi kai ta yin aiki domin bayi bayi ba wani abin da za su tsinina maka ba wani abin da za su tsinina maka in ba ka da lafiya sai dai su zo tsaye a gabanka malam Allah gafarta malam Allah ya sauki Allah gafarta malam Allah ya ba da lafiya ha ku ba ku isa ku ba da ba ayan kuna son ku nuna kun isa ne ku ba da lafiyar ne kawai tashi amma ku ma roƙo kuke yi maroƙa ne to da ka gara ai ma wanda ake roƙon idan ka tuna bayi haka duk matsayinmu ɗaya ne a babin wannan gajiyawa duk matsayinmu ɗaya ne so wannan in kana yawan tunanin wannan a cikin zuciyarka zai taimaka maka kaga kai ba zan bata ma kaina lokaci akan mutanen da yake ba za su iya tsine na mun komai ba bari kawai in daure in ma Allah amma fa shedan fa kuma ba zai baka ba fa sai ta zuwa yana sa in sani kai amma zai maka shigo shigo ba zai yi to ala ayi hal da waɗannan na daga cikin ababen da malamai suke bayanin cewa idan Allah ya taimaki mutum yana yawan tunaninsu to Allah zai taimake shi gurin samun kariya daga riya Allah ka raba mu riya riya malai ce babu ma ja'a fi riya ibadan abin da yazo na hani da narko mai tsanani akan al'amarin riya وقول الله تعالى دفعنا الله سبحانه وتعالى ليكي شوى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله يكي شوى قل كما زن الله صلى الله عليه وسلم كبيره إنما أنا بشر مثلكم abin sani kawai inna ma kina ana ni dinnan basharun mislukum mutun ne kamar ku yace bashar ya isa ni mutun ne sai yace mislukum kamar ku ginin halittar mu iri daya ne tun daga sinadarin halittar da hanyoyin da kowa ke bi ya fito a matsayin mutum haka nan shi ma Allah subhanahu wataala ya gina annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hanyoyin da annabin ya bi kenan ya fito a matsayin mutum da aka gini iri daya sinadarin mimti abin nan mimma daga ruwa ne kamar yadda aka halici kowane dan adam daga ruwa haka nan aka halici manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga dugun mani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka nan kuma duk yanayi bayan yanayin da dan adam ke bi a samar da shi haka nan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ya auri Aminatu suka shiga daki bayan wani lokaci ta dauke cikin sa sallallahu alaihi wa sallama ya wuce kwana 40 ya wuce kwana 40 ya wuce kwana 40 ya wuce wata 4 ya wuce kaza har ya kai wata 9 aka durkusa aka yi koshi bi ajibu min salawatullahi wa sallamu alaihi da haka shine inna ma ana bashar mutum amma kuma sai kara da mislukum duk abin da ke kama ku mutane ne ma yana kama ni zafin rana na kama annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jin sanyi ke kama shi yunwa na kama shi kowa san inda manzon Allah yake wani lokaci kan jinwa har a wayan su akar aka ce yakan daura dutse a cikin cikin sa saboda yunwa mun dai san ingantattun hadisai da suka zo yunwa zai fito da manzon Allah daga gidansa ya gamu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar su je neman abin da za su sa a bakin salati kaga duka abin da ke kama dan adam yana kama shi wani lokaci yakan fusata wani lokaci yakan yi farin ciki yana yin yana auren mata sallallahu alaihi wa sallam har ga yana kowa san iyayensa kowa san iyayensa yana da iyaye guda 7 kowa san duk wannan da yana tabbatar maka da cewa inna ma ana bashar mithlukum kuma ciwo na kama annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake kama da dai kuma kuma cutan ta kan yi mishi tsanani kai har mutuwa yana kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake kama da dai kuma mutane an san lokacin da ya rashin lafiya an san lokacin da ya rasu an san ababen da ya faru yanzu haka ma idan ka je garin Madina zaka ga kabarin shi bi abihi wa ummi sallallahu wa salamu alayhi to shine qur'ani ke cewa jaddada mu mutane wannan matsayin inna ma ana basharun mithlukum lalle ne mutun ne kaman ku bambanci na da ku yuha ilayya ana yin mu wahi kaji bambancin mu da annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin ababen da ake masa wahayi da shi anna ma ilahukum ilahun wahid lalle abun bautan ku ilahun wahid abun bauta ne guda daya da aka babu rabawa sai ya ce fa man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda ke da arraja mun muto babin da ya magana akan arraja'u da al-khawfu a baya duk wanda ke kwadayin ya sadu da Allah saduwa ce kyau har malamai suke cewa liqa'a din nan ya qatadi al-muwajaha wato fuskantar saduwa da Allah nan da aka yi amfani da kalmar liqa'a Allah saduwa da Allah tana nuni akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ke fatan su sadu da Allah saduwa ce kyau har ya ga Allah kamar inda yazo a cikin wadansu athar daga wadansu daga cikin magabata Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wadannan athar din a lokacin da yake bayanin wannan aya to yake cewa fa man kana yulqa'a rabbih duk wanda ke kwadayi arraja'u kenan yake kwadayin ya sadu da Allah saduwa ce kyau falyamal amalan salihan lalle aiki aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya shirka a cikin ibadan mahaliccin sa da komai sai Allah subhanahu wataala bai ce wala yushrik bi ibadati llahi ahada sai ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi, aka kawo dalilin da ya sanya ake so ka kadaita Allah shine saboda kasancewar shi ar-rabb, shine ainihin mahaliccinka, shi ya samar da kai, shi yake baka duka dangogin arziki da dangogin abubuwan da rayuwarka take da bukata. Da haka sai bai amfani da kalmar Allah ba, abun sai aka amfani da kalmar ar-rabb saboda wannan matsayin ne cancantar da Allah ka kadaita shi da bauta. To abinda malamai suke cewa wannan aya Allah ya ce fa man kana zuwa ga rabbi faly'amal amalan salihan, duk wanda ke fadin sa saji da Allah sajuwa ce kyau, to yayi aiki mai kyau shine sawaban. Wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, kada ya shirka a cikin ibadan mahaliccinsa ko kankani. Sai suka ce al-ikhlas kenan, har al-imam ibnu kathir ya kawo daga magabata cewa Allah baya karban aiki illa ma kana khalisan sawaban. A ƙarshen wannan aya al-imam ibn kathir ya kawo wannan, sai aiki ya zama khalisan sawaban, khalisan mutun ya aikata aikin yana nufatan Allah, shine ma'anar khalisan, yana aikata aiki yana nufatan Allah. Sawaban ya kuma zama daidai, bi ma'ana muwafaqatan li shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ya zama aikin kuma ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To nan da yace wala yushrik, nan ne mahallin shirki, kada ya shirka da Allah. Da haka ita kuma riya nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka da Allah, shirka ce karama. Malamai suna kasa shirka kamar inda muka shayin bayani a baya gida biyu. Akwai babbar shirka wacce take fitar da mutum daga cikin addinin musulunci, akwai kuma karamar shirka, ita ce shirkan da ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci. To mafi yawan misalan da suke bada akan ta ita ce ar-riya, ita ce riya. Duk da kasancewar wasu lokaci waɗansu malaman sukan kira riya a matsayin ash-shirkul khafi, boyayyen shirka. Me yasa ta zama boyayya? Saboda zuciya, zuciya take. Akwai ash-shirkul jali, shirkan da yake karara, kamar irin abin da mutane suke faɗi masha Allah wa shaitan, Allah ya so kai ma ka so, kaga wannan karara kowa zai ji, kowa zai ji abin da ka faɗi cewa an samu gane ji a cikin wannan harshen, ko kuma na dogara ga Allah, na dogara gare ka, kaga wannan shirka ce karara ce. Amma al'amarin riya baka isa kawai daga kallo na haka ka ce wannan aikin kariya ne, baka isa ba. Abu ne wanda ke da alaka tsakanin zuciyar dan adam da mahaliccin shi Allah subhanahu wataala. To wannan ya sanya ake kiranta ash-shirkul khafi. Da haka waɗansu malamai su kira riya ash-shirkul asghar, waɗansu malamai su kira riya ash-shirkul khafi. Duka dai ibara ce, kowane malami akwai irin nashi terminology, akwai irin nashi istilahin da yake amfani da shi. Da haka idan an kira riya ash-shirkul asghar, saboda ba ta fitarwa daga cikin musulunci, sai dai babban zunubi ne, girman zunubin ta yafi girman zunubin mazinaci, girman zunubin ta yafi girman zunubin mashayin giya, girman zunubin ta yafi girman zunubin abin nan barawo, babban zunubi ne. Amma ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci. In aka kira ta ash-shirkul khafi, al-khafi, saboda kasancewar ta a cikin zuciya take, ila an fahimta. Al-Imam Ibn Qayyim shi ya buga misali da yake kawo misalin ash-shirkul khafi, sai ya ce ash-shirkul asghar, sai ya ce kaysirir riya, kamar riya yar karama wacce bata taka karata kariya ba. Kene kamar yana nuni akan idan riya ce karfi tana iya kawo madira, shirka babba wacce yake za ta iya kasancewa da mutum, idan ya kasance mutum tajin shi kenan riya, har ya koma yana yin riya a cikin asalin musulunci, to tana iya fitar da mutum daga cikin addinin musulunci. Ala ayi hal dai kalmomi ne na malamai akan al'amarin shirka. To sai Allah ya ce wala yushrik, kada bawa ya shirka da Allah, kenan da shirka karama da shirka babba gabaki dai Allah subhanahu wataala ya koyi ta. Ga wanda ke son ya sadu da Allah, saduwa ce kyau, ya dace da rahamar Allah da falalansa, ya nisanci azaban Allah da ukubarsa. To lallai ya kadaita Allah da bauta, kuma kada ya shirka da Allah subhanahu wataala a cikin bautan, kuma aikin sa ya zama irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا, daga sayyidina abu huraira yana daga wannan magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, qala Allah ta'ala, Allah mai girma da buwaya ya ce, al hadithul qudusi, hadisi maganin da za a cizgo daga manzon Allah zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba kuma alqur'ani ne girma bane wannan shi ake kira alhadithul qudusi magana ce ta Allah subhanahu wata'ala zuwa ga manzon sa Allah yake cewa ana aghna ash-shuraka'i 'ani shirk ni ne mafi wadatuwan abokan tarayya daga yin shirka wato duk inda aka hada abu biyu ba an gwa masu ba kenan Allah ce to ana aghna ash-shuraka ni ne mafi wadatuwa cikin wannan wanda aka gwama in an gwama Allah da abu daya to Allah shine mafi wadatuwan biyu in an gwama Allah da abu biyu Allah shine mafi wadatuwan uku in an gwama Allah da dubu Allah shine mafi wadatuwan dubun in an gwama Allah da duka halittun dake ban kasa sama da kasa Allah shine mafi wadatuwan su daka ash-shuraka abadan tarayya daka ana aghna ash-shuraka ni ne mafi wadata aghna ash-shuraka wannan tafdil ne ba fi'li madi ba tafdil ne ana aghna ash-shuraka ni ne mafi wadatan abadan tarayya ani shirki daga ayyamin shirka duk inda aka hada Allah da wani to Allah ce ni ne mafi wadata kaman yace ba ni da bukatun wannan abin da aka yi mini duk inda aka gwama ni da wani cikin aiki to Allah ce ana aghna ni ne mafi wadata ba ni da bukatun wannan aikin sai ya kara fassara maka wancan magana sai ya ce man anil amalan duk wanda ya aikata wani aiki amalan yazo da nakira yabo da nakira kowane irin aiki kenan cikin aikace aikacen dake da alaka da zuci zuciya ko aikace aikacen dake da alaka da abin nan gababba ko aikin dake da alaka da dukiya ko aikin da ya hada dukiya da gababba kowane irin aiki ne haka yi ma Allah shine ma'anar amalan nan akwai aikin da yake na gangan jiki ne kawai kamar sallah sallah ba ta da alaka da komai sai gangan jiki jikinka ne ke tashi ya alula ya zo ya tsaya ya kofa ya duka ya dagu akwai ibadun da suke na dukiya ne kamar ibadan zakka da sadaka ibadoji ne na dukiya akwai ibadun da yake sun hada da gangan jiki da dukiyan gabaki daya kamar irin su aikin haji zaka fitar da dukiyan kuma gangan jikinka zai aiki kamar jihadi zaka fitar da dukiyanka kuma gangan jikinka zai aiki to kowane irin aiki ne aka yi ma Allah asharaka ma iya fiha ghairi wanda bawa ya gwama wani Allah tare da Allah a cikin sa kashi 99 Allah yake nufi amma kashi 1 cikin 100 yana neman suna ne ko yana neman matsayi ko yana neman yabo to duk wanda ya wannan Allah ce taraktuhu na kyale shi ma'aikacin wa shirkahu na kyale kuma aikin da yayi din na kyale shi na kyale aikin na kyale na kyale shi ma'aikacin ba ruwa na shi kuma aikin ma da yayin na kyale shi ba ruwa na shi wannan fassara ta fi zama daidai fiye da a ce taraktuhu na kyale ma'aikacin wa shirkahu na kyale wanda ya yi min shirkan tare da shi akwai wannan fassara to amma matsalar ita ce akwai waɗanda yake suna yin shirka ga mala'iku ga annabawa kaga ba zai ce Allah ya kyale annabi shi ko ya kyale mala'ikunsa ba da aka fassaran za ta fi kyau na kyale ma'aikacin kuma na kyale aikin da ya yi min din aikin da aka yi min din ba na bukata kenan wanda ya yi sadaka kashi 99 na Allah ne amma a cikin ƙuriya akwai ɗan wani nufi da yake da shi na mutane su ce kai wani akwai ba da sadaka fa ɗan ƙanƙani ne amma wannan a cikin zuciyarsa to da shi ma'aikacin da aikin da aka yi Allah ce ya kyale su da bukata me yasa saboda ana aghna shuraka shi Allah wadatan shi ya kai ga baya karban araba mishi 100% zaka ba Allah kana cire dugu daya point a ciki Allah bai da bukata 100% zaka sallama ma Allah kan kai mishi dama an fahimci wannan Allah ka azurta mu da ikhlas رواه مسلم وانا حديث الامام مسلم وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا daga abi sa'id yana daga maganar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min almasih ad-dajjal subhanallah kuna san in ba ku labarin abin da yake tsoro a wuri na sama da yanda nake tsoron muku dujjal kuna san in gaya muku abin da nake tsoron muku sama da yanda nake tsoron muku dujjal sunan Allah ne mai baki dujjal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe yana bayanin sa ba saboda hadarin sa har sai da manzon Allah ya tabbatar ma al'umma da cewa tun daga farkon duniya har ya zuwa tashin alkiyama babu halitta mafi sharri kamar sharrin dujjal babu halitta mafi sharri ga al'umma kamar sharrin dujjal saboda sharrin dujjal sharri ne da ke fitinin imani yana fitinin imani nan da nan mutum yana cikin musulunci idan fitinin dujjal ta karshe zai kasarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan dujjal da mabiyansa da abubuwan da zai zo da su na ribatan al'umma zai zo da kide-kide da waƙe-waƙe da holewa kuma Allah ya bashi ruwa da wuta wanda ya bi shi ya shiga aljannan duniya wanda ya saba masa ya fada azabin duniya duk Allah ya bashi wannan har Allah ya mallaka mishi wani ƙarfi a cikin rububiyya shine sai ya ce sama zubo da ruwa sai ta zubo da ruwa da izinin Allah ya isa sai ta tsaya ya buga kafan shi a ƙasa sai iyayenka su tashi cewa ne wannan shi ne fa abin bautan mu ba kai imanin shi annabi ya ce shedanu ne amma za su fi asirin kamar iyaye kai imanin shi shi ne abin bautan mu na gaskiya manzon Allah da ya ce bayanin dujjal da sharrin shi da hadarinsa amma kuma yau sai gashi annabi ya gaya masa habbai bari in gaya muku abin da nufi muku tsoro sama da yanda nake muku tsoron sharrin dujjal ya ce musu idan dujjal ya bayyana ina cikin ku ni na isan muku amma idan ba ni a cikin ku fal insanu hajiju nafsihi kowa ji da kansa har ya ba mu lazimi da za mu rika karanta saboda mu tsira daga sharrin dujjal ya ce wanda ke karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi ka gane ma'anansu da kyau ka karanta kai yake da su kana karanta su akai akai za ka kubuta daga sharrin dujjal to amma kuma yau ga wani abu manzon Allah yana cewa zan gaya muku abinda shi ne fi muku tsoro sama da yanda nake muku tsoron sharrin dujjal me yiwuwa wallahu ala abin da yasa annabi ya fi tsoron wannan sama da yanda yake tsoron mana dujjal dujjal zai zo a wani zamani ne ta taitace amma wannan mas'alan tana kama mutanen farko da mutanen ƙarshen gabaki ɗaya kaga sahabbai ba su da rabu dujjal ba shi da rabu a cikin su tabi'i tabi'i tabi'ina har mu nan yanzu mu ba mu ga dujjal ba wa in kana ga ma'aikatan shi ne wanda suke mishi shimfiɗa amma dai mu ba mu ga dujjal ba Allah ka tsare mu daga dujjal to me yiwuwa hakan ya sanya manzon Allah ya fi al'umman shi tsoron dujjal sama a yafi ma al'umman shi tsoron wannan sama da yanda ya muke mu tsoron sharrin dujjal kuma kaga a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin dujjal da sifofi guda biyu a cikin wannan hadisin yace min al-masih ad-dajjal shi al-masih ne bi ma'ana musuful ayn al-yumna idan shi na dama wani tsokan nama ya fito ya rufe shi ba wai ba alaman idan bane amma wani tsokan nama wani alba wani tsokan nama ne fito rufe idan da haka ido ɗaya ya rige masa yake ci wanda a cikin hadisi da manzon Allah ke gaya mana haka ya ce zai zo ya ce muku shi ne mahaliccin ku amma ku sani cewa inna rabbakum laysa bi a'wa mahaliccin ku Allah ba ido da yake da shi ba ido biyu yake da shi Allah idanunsa guda biyu ne ila an gane magana da ta da haka mahaliccin ku Allah ba ido da yake da shi shi ko dujjal yana da ido ɗaya to sannan sifa ta biyu da annabi ya ba shi ne ad-dajjal ad-dajjal mubalaga ne na ad-dajjal ad-dajjal shine al-kadhib tantagariyan makarici ƙwararre ne gurin ƙarya da juye abu haka abu kiri-kiri ga shabanna ne, amma idan tujele ta sashi a gaba sai ka kama abin nan kirki. Abin nan baki ne wulin, amma in shaitan ya ta abin nan tujele ta sashi a gaba sai ka kama fari. So da tsaban ƙaryansa, yayi ƙarya da baka kuma yayi ƙarya da aiki. To da manzon Allah ya gaya musu wannan ƙalubala suka ce lalle manzon Allah a gaya mana. Kala sai ce ash-shirkul khafi. Boyayyar shirka. Boyayyar shirka ita manzon Allah ke mana tsoro yake musabai sabai fa yake gaya mu wannan. A cikin su akwai Abu Bakar, akwai Umar, akwai Usman, akwai Aliyu, akwai Talha, akwai Zubair, akwai Abdurrahman da sauran manya-manyan sahabbai suna na Aisha, na Ummu Salama, duk su yake gaya mu wannan. Idan manzon Allah yana gaya mu sahabbai cewa yana musu tsoron wannan shirka boyayya sama da yanda yake musu tsoron dujjal. Mu kuma wani irin tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nazo mana. Kaga abin ba ƙarami bane. Al'amarin riya hadari ne wanda shedan ba zai taba bari ka sarara ba. Ko da yaushe zai ta shigowa ya nuna maka. Ya nuna maka yana ƙawata maka wannan riyan a cikin kowace irin gaba daga cikin gababban ibadanka. Kila an fahimta. Har malamai suna cewa wani sai ya zo yana baza ilimi sai shedan ya rika nuna maka kai. Malam dan ƙara, ƙara sa himma za su gane cewa kai ilimin ka ba na wasa bane. Ilimin ka ba na wasa bane. Kai dakta ne fa, ka kare matsayin nan, in fa ba ka yi da gaske ba fa za ka kare matsayin nan ba. Sai ga mutum ya sa himma yi ta ƙoƙari ya nuna muku ni dakta ne, ni masta ne, ni degree holder ne. Ila an fahimta. Wannan in ba in ababin duniya ne da sauki, amma ababin addini muke magana. Abin da kake ma Allah ka samu gidan aljanna. Sai shedin ya rika nuna musu ilimin ka. Nuna musu matsayin ka. To sai ga mutum ya sa himma. Yana ta ba da kokari. To kaga al'amarin khatir jiddan, yana da hadari matuƙa. Shirka koyayye manzon Allah yana tsoron mana shi sama da yanda yake tsoron mana dujjal. Shi ko dujjal a cikin wani asa wani hadisi, to in kana hadisi da'ifan amma ma'anan shi hadisai da dama sun zo, yace fa sharru gha'ibin yuntaba, mafi sharrin wanda ake jiran zuwan shi bai zo ba shine dujjal, shine mafi sharri. To amma kuma ga shirka, shirka boyayya kuma ta fi sharri, saboda kowa ta hada a nan, kowa ta hada, duk wanda ya rayuwa a duniya sai shirkan nan ta taɓe shi, sai dai wanda ya yaƙi zuciyarsa. Yi fada da shedan, yi bi hanyoyi daga cikin irin wancan hanyoyin da muka kawo domin ya kare kanshi. Wani lokaci baka ma yi abin ba, amma shedan zai nuna maka kai ka fai ba, kuma ka nuna mutane kai kai. Baka ma yin ba, amma zai nuna maka kai kuma ka nuna kai. Kamar yadda yake zuwa mu wanda yi ya nuna mishi kai kai gwanin ta ka nuna ma mutane. Allah ka shiryatar da mu. Sai manzon Allah ya ƙara bayani yake cewa ya umur rajul, misalin ash-shirkul khafi shine mutum zai miƙe ya salla, fa yusalli sai miƙe ya salla, fa yuzayyinu salatahu sai mutum ya ƙawata sallarsa, lima yara min nazar rajul, saboda ya san cewa wani yana kallon shi sai ya ƙawata sallar. Asalin sallan Allah yake yi, tunda an ce fa umur rajul fa yusalli, ya miƙe ne yana ma Allah sallah. Amma kuma ya san cewa ga wani can na kallon shi, ko ga wasu can, ko kuma yin sallan alasifika ne, sallan tarawihi ne. Bari yau in nuna musu cewa alaramanci ba ƙarya ba ne. Mu fa mun daɗe muna yi, idan ya kaba ya ta fafatawa mu ba mu san mu gane ba. Amma shi yana nan yana salo-salo na gwaninta ya nuna mana cewa na fa kai fa ku ne ba ku gane ba. To kaga mu bayi ko da bamu gane ba mu sallan mu tayi, shi kuma tsakin kanin shi da Allah. Haka al'amari ne. Da haka kowace aiki da ka sani na ibada, na bada misali a baya in ba ku manta ba, akwai ibadan da ke da alaka da Allah kai tsaye, akwai ibadan da ke da alaka da bayin Allah. Har mu'amalan da kake da bayin Allah ya wajaba ne wasu kai ma Allah. Sakin fuskan da kake ma bayin Allah ya kamata ne kai ma Allah. Allah kake son ya gani ya yaba. Kyautan da kake ma bayin Allah, Allah kake so ya gani ya yaba. Ka gani? Da haka akwai ibadin da yake na Allah ne kai tsaye, akwai ibadin da yake mu'amala ne tsakankaninka da bayin Allah. in dai kana fadin ka sadu da Allah saduwanka ce kyau ka samu aljanna Allah ka tsaye daga azabin shi to sai kai ma Allah ka baki dai ibadunka har a cikin wani hadisi manzo Allah yana cewa ala ukhbirukum abinnan bana ba ku labari da mafi abin da nake muku tsoro ba ko kuma akhwaf ma akhafu alaikum shi bai kawo ala ukhbirukum yace mafi girman abin da nake muku tsoro shine ash-shirkul asghar saka tambaye shi menene ash-shirkul asghar karman shirka yace ar-riya ita ce riya yace Allah zai ce mu me riya idan an tashi al-qiyama ranan da ake saka mu bayi ja'shi izhabu ila alladhina turauna ku tafi zuwa ga wadanda kuke nuna musu aikin su a duniya hal tarawna indahum abinnan jaza ka gani zaka samu lada a wurin a duniya ma mun ga cewa ba ma samun lada a wurin mutane ballanta na ranar tashin alkiyama ranar da yake almulku yawma idin lillahi zaka mutum ya kadaita Allah aikin da ake ma Allah ya ma Allah mu'amalin shi da bayi wanda ake a samu lada a wurin Allah ya ma Allah amma akwai abubuwan da yake babu laifi kai su domin mutane abinda shari'a ya bude kofa kai shi dan mutane kaman babin kyauta na soyayya dama bambancin kyauta da sadaka sadaka Allah kadai ake ma shi kadai ake so ya gani ba a neman yabo amma kyauta fa ana yin ta ne domin samar da soyayya ko dinkewan soyayya kaga yanzu wannan kana yin shi ne dan mutane da haka yayin da mallam Kabir ya dauko wani abu ya bani a matsayin soyayya ko dai yana son ya gayyaci soyayya ne tsakankanina da shi ko kuma yana son soyayyar mu ta dore kaga wannan mutane kai ma mutum ne wannan babu laifi a kansa irin kyautan da tahaddu tahabu wanda manzo Allah ya ce ku kyauta sai ku soyayya kana son wata budurwa zaka yi mata kyauta domin ta kaunace ka saboda Hausa sun ce in kana da kyau ka kara da wanka wannan babu laifi wannan babu laifi akan haka ne babu laifi kuma kai mu'amala da mutane da yanayin da za su soka babu laifi nasu ya tabbatar da wannan wanda ke so Allah ya so shi ne san cewa wannan mutane wanda ke son mutu'a menene ya nisanci duniya wanda ke son mutane su kaunace shi to ya nisanci abin hannun su to da haka babu laifi kenan kai abin da zaka ga yato kaunan mutane musamman saboda ka samu damar isar da sakon Allah zuwa gare su shi ma dai zaka kaman a zahiri mutanen kake ma amma duk in ka koma karshe dai muntuka abin nan muntahan shine zaka samu dai Allah kake ma ka gayyato soyayyar mutane ko dai saboda duniya wannan ba wai da wani matsala ko saboda al'amarin gidan lahira shi kuma wannan ko da a zahiri ya zama kana son soyayyar mutane a zahiri amma kuma aikin da zai tike ne zuwa ga al'amarin gidan lahira zaka sai kowa daga cikin mai bakin kokarin sa Allah ka shiryata da mu akwai lokacin da mariyan takan zo ne ta hanyar barin wani mummunan aiki mutum sai ya bar wani mummunan aiki domin mutane su rika cewa kaga shi baya abu kaza baya abu kaza baya abu kaza ka aiwa ni shi yasa ina san shi to da kake so na sai kai mene sai karka zuwa kana goya ni kun fahimta to ina san shi to kana san shi sai kai mishi mene sai ka kara mishi sai ka kara mishi numfashi daga cikin numfashinka ko annabi adam da ya kyauta rayuwarsa waɗansu daga cikin shekaru na rayuwar shi ya ba dan shi annabi Dawud shi ma da karshe sai da yazo ya jayayya alaihi masallatu wassalam ina gaya maka dai wai annabawan Allah ma kenan uba da 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 annabi Adam ya ga ƴaƴan shi aka nuna mishi abin nan din ƴaƴansa tsatsan shi sai ya ga wani da daga cikin ƴaƴan ya burge shi yace Allah wannan wane ne a cikin ƴaƴana haka ya burge ni aka ce danka ne annabi Dawud masha Allah ya Allah shekara nawa zai yi a duniya aka ce 60 bai ma kai 100 ba ina bai kai 100 ba yace to ya Allah adiba cikin shekaru na ƙara mai 40 Allah adiba ya ƙara mishi to annabi Adam tafiya to lokacin mutuwa kuma ya zo ya Allah ya raye mun haka ba ai sauran shekara 40 Allah ce a Adam ka tuna ka diba ka za Dawud yace ni ka samu magana ni ba ni bane shine manzo Allah yake cewa annabi Adam yayi ya manta sai ƴaƴan shi suka manta sanadiyan mantuwan mu kenan baban mu annabi Adam yayi mantuwa da kan wani gashi na da mantuwa to kaga komin dai soyayyanka da mutum bai iya kibar rayuwar shi ya baka komin soyayyar shi da kai kaga ala ayi halai mun muke mafan Allah wannan abu ne mai wahala mun muke mafan Allah Allah ka taimake mu fihi masail cin abin da ya gabata zamu fahimci al'ula masala ta farko tafsir ayati al-kahfi mun fahimci ma'anan ayan da ke cikin suratul kahfi kuma kana zuwa qawarin الثانية مسألة تبيو الأمر العظيم وأنم ببان الأمري في رد العمل الصالح شو ذا مردي الله بذكر إيش كاوم أي كبا إذا دخله شيء لغير الله ما تكندي نفهم ون الله يشكو شنو ون أي كبا كومين كم أي كي الله بايا كبا ما تقركم أن فاتوا ون الله شنو ون أي كبا الثالثة مسألة أوكم ذكر السبب الموجب لذلك أم فالدليل دي يسني بضاء كربابا وهو كمال الغنى سبب الشيء الله وجات شاك يقوم دا أشيء تلكني سيأتمش ولكنش كمين ينزل ذاك إيه قنم ونمو تنهكا وني أم أستاذ يزوي شيء ما يعنشي تو يا يعنشي فأدبي أقول إني أقول زائري دي شي بكي مطابش يجي كربتو كتنامو من لوكش ya tuna mishi ce kai ka bai fitina yaushe ne za a rufe ce sati mai zuwa ka bari zan abin nan ana gobe rice ya gobe ne fa za a rufe wai kai fitinan ne kai me yasa ka fai fitina sai ya zo zuga shi tsiya ta kuma nawa ne kudin ce 13 ne sai boye watsa ma sai koma talauci nagode ke tsatsince ya gaba talaka talaka kenan amma me samu ana mishi irin wannan eh me samu baka mishi irin wannan me samu ya tsarki irin wannan malakanci shi ko kungilayi ma wani lokaci ba bai yi ba ko kungilayi ba bai yake yi ba zai ce kai ina ba zan dauki malakanci ba ko kungilayi nashi ne kudukin shi ne amma ba zai yi ba to ballantana ka ce wai zaka bashi kuma kace za ka zo gida karba zan ba ka zalai ci ka sabbi za ka ko shekara ni ne zan biyo ka Allah ya shauta wani koyayen shi wallahi bai sai bi shi ba in wai dai din za ka bashi wai sai ya bi ka wallahi ba zai yi ba kuma kiman ka kenan da darajar ka kenan wannan yana nuna akan wadatar zuci mafi karanci Allah ka azzata mu da shi arabiyatu mas'alatu hudu anna min al-asbab annahu khayru shuraka cewa na daga cikin dalilan shi Allah shine mafi alkhairin wadanda aka gwa mashi da in ka gwa mashi da annabi Allah shine mafi alkhairi in ka gwa mashi da malaika Allah shine mafi alkhairi ballantana ce ka gwa mashi da wani malami ko ka gwa mashi da idanun mutane alkhamisatu mas'alatu biyar khawfun nabi sallallahu alaihi wasallama ala ashabihi min arriya irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musahabbai tsoron riya to ballantana mu babu abinda zamu ce sai dai mu ce gufaranaka rabbana wa ilaikal masir as-sadisatu mas'alatu shida annahu fassara zalik cewa manzon Allah ya fassara ash-shirku al-khafi yace bi an yusalli al-mar'u lillahi shine mutum sai ya miƙe yana ma Allah sallah Allah yake mai sallah lakin sai dai yuzayyunha sai ya kawata sallah lima yara min nazar rajulin ilai saboda yana sanar da cewa wani mutum yana kallon shi da aka sallanta Allah shi amma kawatawan fa na wani Allah to wannan duk sai ya bata mishi aiki wannan shine karshen wannan babi kuma wannan babi dai muna karanta shi ne domin mu ta ka tsantsan mu tsorata amma mai karantawa bai kubuta ba ballantana masu sauraro da aka duka dai zamu tare ne mu yaki shedan mu nemi taimakon Allah ko ne daga cikin mai samar da ikhlasi Allah ya santa mu da gariya babin dake da alaka da wannan shine na sace mai zuwa insha Allah ta'ala babun min shirki iradatul insani bi amalihi dunya babin dake nuni akan cewa yana daga cikin shirka da Allah mutun ya nufaci duniya da aikin lahira Allah subhanahu wataala ka kara mana ikhlasi ka tabbatar da dukkan mu akan gaskiya ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya sani ba kai tambaya sai ko ji na'am wa alaikum assalam na'am wanda tambayin da yayi mutum ne sai ya kira sallah sai mutane su ta yaba kai kiran sallan wani dai masha Allah masha Allah gobe shi kuma sai ya ƙara kyautata sautin kiran sallah to abinda malamai suke cewa shine akwai riyan da ke zuwa bayan mutum ya riga ya gama ibada ita ce kashi na uku da mun faɗe shi kuma a baya na faɗi kashi biyu akwai riya duk mun yi bayani kashi biyu to kashi na uku ne ba mu bayani ba shine riyan da zaka zo bayan mutum ya gama aiki sai da ka gama aikin alkhairi sai shedan yana nuna maka cewa kai ai fa kai gwaninka kai kaza kai kaza to irin wannan riyan indai aikin ya riga shi ga gurin Allah subhanahu wataala an riga an yi makin an riga an rufa din shikenan ba zai bata ba inda zai bata aikin shine idan mataki ka dauki mataki kuma akan wannan al'amari na riyan kaman yanzu wannan gyaran da zai yi saboda aikin gaban kun fahimta saboda aikin gaba to aikin gaban sai ya baci ko kuma mutum ya dauki mataki kamar sadaka yayi sai da ya gama sadakan sannan sai aka yi ta yabon shi to in ya dauki mataki na gori da cutarwa almannu wal aza to shi ma ne sai ya bata aikin kuma saboda ila zunubin man wal aza zai iya jayayya da wancan zunubin sadaka amma idan aiki ya riga ya gabata sai daga bashi din na ta nuna maka cewa kai kai gwaninta wannan ba zai bata aiki ba ya riga ya gabata ka fahimta amma to in saboda maganar mutane an ce kana abin nan to burin ƙara gyarawa to in dai din saboda mutanen su ci gaba da fadi ne to kaga wannan riyan kuma ya shigo ciki kafin aikin idan kuma to burin ƙara kyautata ma Allah aikin saboda wannan ya ƙara ma mutane nishadi da kwanciyar hankali kaga Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah ji yana tilawa yace naji karatunka da daddare uti ta mizmaran min mazamir al-dawud yace manzo Allah da na san kana ji wallahi da na ƙara kyautatawa shi yana so ya faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai idan ya faranta wa manzon Allah rai to shikenan ai ibada ce to idan da ka ce bari in zo sallan nan karfa umma mutane sallah biri bari in rera karatu saboda su ƙara samun kwanciyar hankali su bauta ma Allah cikin nishadi to kaga wannan ba mutanen kake ma ba Allah kake yi kana son ne ka samu musu da nishadin da hankalin su zai kwanta wurin bautan Allah kun gani shine Abu Musa ya yi ma'annabi da na san kana ji to da duk faranta ma manzon Allah rai da zaka yi ibada ne haka nan duk faranta ma musulmi rai da zaka yi ibada ce burin ƙara gyara kiran sallah domin bayi su ji kiran sallan nan kai wanda ma bai nin yanzu kiran sallan nan bai zo sallan nan ila ka fahimta kaga ninya ce dai shi yasa al'amarin da yake dukkanin ninya ne tantance ninyoyin nan ba wa tsakankanin shi da Allah shi zai yi ajin sa da haka in ka ce bari rera karatun alqur'ani saboda bayi su ji hankalin su ya kwanta su yi sallah cikin khushu'i da kaskantar da kai ga Allah to kaga irin wannan ba riya bane ko din da zaka in suna sallah zaka kana murna kana jin dadi idan kana jin su sallah ko ba gaskiya ba za ga baka gajiya ko da irin sallan tarawih ba za ka gaji ba misali to irin wa'annan sai mutum ya ce to bai gyara mutane don su ji wannan hankalin su ya kwanta a cikin sallah wannan sabbi hawa ta'ala wallahu a'lam alaikum salam Allah ya tabbatar mishi
na'am ana ciki a tsakiya kuma sai kila wani ya shigo ko wasu suka shigo sai magana ya canza
Okay, kila ka dan abin nan haka mun yi bayani shi ko yana hada da abin nan ya fara ga Allah amma kuma sai riyan ta shigo in dai aikin yana hada da juna kaga aikin ya bushe gaba daya amma idan da a ce riyan ya shigo ya tare yin kafin kuma ya gama sallah sai tana kai shedan bai mun talala nan da nan sai ya gyara zuciyar shi ko da minti daya ya rage kafin ya sallama sai ya gyara zuciyar shi misali sallah ce yayi raka'a biyu ko raka'a daya daidai a raka'a ta biyu sai riyan ya shigo kaf da zai sallama yana cikin tarbiya sai ya gane ya kuskure nan da nan ya kyara gyata zuciyar shi ya maida ma Allah shikenan farkon ta da karshen ta Allah ya kawo amma in ta tafi akan haka to an yi asaran ta duka wallahu a'lam Allah ka tabbatar da daga gaban mu akan gaskiya sallallahu wa baraka ala nabiyyi karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk